شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه والتابعين. اللهم إنا نسألك الخير كله أعجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زامو فارك راتون الباب الأول أتكين القسم الأول نا لتعف الشفاء يتي الباب الأول في ثناء الله تعالى عليه وإظهاره عظيم قدره لديه. فاتون بابي نفركو yana magana akan yanda Allah subhanahu wa ta'ala ya yaba da lamarin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Idan aka ce as-sana'u shine wato kaman a ce dai kirari, wato yabo wanda aka yi bayan yabo, yabo wanda ya biyo yabo, domin da yawa mutane za a yabe su a wani lokaci a wata sifa kuma a wata sifa su gajiya, amma idan ya zama dukkan lamarin sa yabo ne, to shine za a ce ahlul lisana. To yanda Allah subhanahu wa ta'ala ya sana'i ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, da yanda Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana girman kadrin manzon Allah, wato matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a wajen Allah subhanahu wa ta'ala. اعلم أن في كتاب الله العزيز آيات كثيرة مفصحة بجميل ذكر المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وعد محاسنه وتعظيم أمره وتنويه قدره، اعتمدنا منها على ما ظهر معناه وبان فحواه، وجمعنا ذلك في عشرة فصول. يتي كسني أتكل التافن الله mai girma akwai ayoyi da dama waɗanda suke bayyanawa ƙarara na kyakkyawan ambaton manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Da kuma lissafa wato ri ƙarin ambato na kyawawan sifofinsa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, da girmama lamarinsa da nuni zuwa ɗaukakan matsayinsa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Malamai suna cewa in aka duba Al-Qur'ani gaba ɗayansa babu ayar da babu ishara zuwa ga wani abu na nuni ga girman manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a ciki. Domin shi ishara kaman yanda muka sani ma'ana yana zuwa ne a daga cikin abin da aka ambata ta hanyoyi daban-daban. Zai iya zuwa ta hanyar ainihin lafazin da aka ambata, zai iya zuwa ta fahwal lafazin da aka ambata. Abin da malaman usulul fiqh ke cewa mafhumul muwafaqatil aulawi, zai iya zuwa ta ma'ana wanda yake daidai, zai iya ɗauka da lafazin da aka ambata. Misali, duk inda aka ambaci wani manzo aka yabe shi, to a hakika yabo ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam min babi aula. Duk inda aka ambaci wani kyakkyawan sifa na wani ko kyakkyawan hali na wani, to ambato ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam min babi aula. Sannan zai iya zuwa ma a babin mafhum, duk da fahawar khitabi din da lahnul khitabi ma duka cikin mafahim ne, amma da yake da ɗan saɓani, to mu ɗauki
a babin mafhumin sabanin wannan abin da ake cewa mafhumul mukhalafa idan aka zagi kafirai aka yi nuni ga makoman su mummuna a aya to ai a ma'anan ayan watan a karkashin abin da za a tira a cikin wannan ayan kuma yabo ga mu'minai ko idan aka ce kafirai suna cikin makoma mummuna daga cikin ma'anan da za a tira da wannan domin shi ba abin da kawai aka yi nutsuki da shi aka ambata bane kawai lafazi ke daukan ma'ana yana daukan ma'anan kuma abin da ke tattare da wannan to daga cikin abin da ke tattare da wannan in an ce wanda ya saba wa Allah yana cikin mummunan makoma to wanda yayi biyayya ga Allah kuma yana cikin kyakkyawan makoma yana cikin ma'anan da za a dauka daga wannan lafazin ana kiran shi mafhumul mukhalafa to kaga dukkan alqur'ani kenan in muka kalle shi ta wannan fuskan zamu ga babu ayar da za a iya cire wato ta daga cewa nuni ne zuwa ga girman manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wannan kuma shine kila abinda nana Aisha Allah ya kara mata yarda da aka tambaye ta ta faɗi sifofi ko halayen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ta ce alqur'ani wato dai alqur'ani gaba ɗayansa shine sifofin manzon Allah shine halayen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama malamai suke cewa da a ce mutum zai dauki alqur'ani Allah ya bashi ikon idrakin dukkan ma'anonin alqur'ani kuma yace zai maida wannan alqur'anin a rubuce wato kaman ya maida shi zane to da a ƙarshe ba abin da za a samu sai sifar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam domin a wato alqur'ani a littafin Allah ne rubutacce wanda Allah ya kawo dan ya nuna mana yaya sai ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama dan ya zama a aikace ya aikata mana ma'anonin alqur'ani domin mu ga ma'anonin alqur'ani a aikace cikin rayuwarsa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da cikin halayensa to kuma sai ya kunshi tsananin girmamawa da matsayinsa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam akwai malamai da yawa da suka yi wallafa littafai kan wannan janibin wato yaya alqur'ani gaba ɗayansa yake ishara a babin ishara zuwa ga girman matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace ba mu dauko duka ba kawai mun dogara ko ko mun zabo daga cikin waɗannan abinda ma'anansa ya bayyana wato ayoyin da ma'anansu suka bayyana a cikin nuni da girman matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam haka kuma fahwansu shi ma dai fahwa yana nufin ma'ana musamman ma'anan da yafi zurfi cikin bayyana shi yasa kamar yadda nace ake cewa fahwal khitab wato abin da yafi zurfi cikin bayyana ainihin ma'ana wato abin da ya kunsa mazmunin sa wa jama'ana zalika fi asharati fusul mun tattara wannan duka a cikin fasali fasali guda goma al-fasl al-awwal fi ma ja'a min zalika maji al-madhi wa sana'i wa ti'dad al-mahasin كقوله تعالى ان ادان canza wasali ban sani ba idan tab'an da muke amfani da shi iri daya ne to kila yanda nake karantawa zai fi zama daidai za a iya dabtin za a yi amfani da ai dabtin wasalin كقوله تعالى لقد جاءكم رسول من انفسكم wato yace misalan ayoyi wanda suka zo wanda karara sun zo ne dan su yabi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam su a yi kirari gare shi akan kyawawan sifofinsa su kidaya mana sifofinsa ko su lissafa kyawawan sifofinsa sallallahu alaihi wasallam yace kwatankwacin waɗannan fadin Allah subhanahu wataala a laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim قال السمرقندي وقرأ بعضهم من أنفسكم السمرقندي يتي وسو سنكرنت من أنفسكم إنا وتكراء شيء أما تكين كراء واتو واندس كبا شهر الروبا سنكرنت من أنفسكم من أنفسكم إنا سنكرنت عشوني لا تكين مؤجزوزين القرآن إذن آية تزو معننتا da yake lafazi ɗaya ba zai iya taba daukar dukkan ma'ana ba kalma ɗaya ba za ta taba iya daukar dukkan ma'ana ba to alqur'ani sai ya rika zuwa da lafuzza waɗanda za su iya juyawa su cika ragowar ma'anan da wannan ma'anan bata kunsa ba in suka juya in aka juya su kalma ɗaya ce muna yau ina yau ba da misali da qira'an maliki yawmiddin da maliki yawmiddin ko maliki yawmiddin kaga ta kunshi wata ma'ana ƙari akan ma'anan maliki yawmiddin domin maliki yawmiddin yana kunsan ma'anan mulki kala biyu ne idan aka ƙara da maliki sai ya kunshi ƙarin ma'ana kala ɗaya wanda baya cikin ma'anonin maliki shine mallakan mulkin kansa qulillahumma malikal mulki domin almaliku yamliku al muqtaniyat wa yamliku ashabal muqtaniyat walakinahu la yamliku al mulka yana mallakan abubuwan mallaka yana mallakan masu mallaka amma baya mallakan mulkin kansa to Allah subhanahu wataala shi kuma maliku ne maliku ne sai a ƙara a cikin ma'anan domin canjin qira'a sai ya zama ya cika ma'anonin da ake nema to haka shi ma wannan laqad ja'akum rasulun min anfusikum kuma min anfasikum ya zo muku sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga cikin ku wato wanda kuka sani ne bai zo muku domin an aiko shi ne sallallahu alaihi wa sallama don koyi dan Allah subhanahu wa ta'ala ya halicci manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama mala'ika da ma ya za a yi ai iya koyi da mala'ika sannan kuma da an sa shi mala'ika kamar yadda Allah ya faɗa mana a can al-furqan walau ja'alnahu malakan ja'alnahu rajulan wala labasna alaihim ma yalbisun da an sanya shi mala'ikan har yanzu za a sanya shi a cikin sifan mutane to dan adam baya iya ganin mala'ika a al'adance sai a cikin sifa na madda shi yasa ko mala'ika jibrilu da yake zuwa wajen mutane in zai zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai iya zuwa a kowace sifa saboda abaqal isti'adiyya ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za ta iya daukan kowani mazari kowani tajalli zai zo da kowani sifa zai zo da sifa ɗaya da ya cika dukkan sama gaba ɗaya amma in zai zo a lokacin da dukkan mutane suke sai ya dauki sifan wani sananne cikin mutane da suka san shi suna kiran shi dihyatul kalbi yawanci in zai zo sai ya zo a cikin sifan wannan mutumin sai ya zo a sura na mutum alaihi salam saboda shi ne tsaka isti'adiya na mutane wato wanda suke tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su ma ya yuyu ne wannan tsaka isti'adiyan ba tasu bace su ma har yanzu ta manzon Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wasallama saboda kasancewan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na cikin su shi ya daga su zuwa wannan matsayin suna ganin mala'ika yana zuwa ya tankwashe kafa ya zauna cikin su ko dan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana cikin su tunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam intikali ilal rafiqil a'la ka taba jin wani sahabi kuma yazo ya ce na gamu da mala'ika wani ko mala'ika jibrilu ya ƙara zuwa ya shiga cikin su ya zauna saboda dama tsakar isti'abiyar ta manzon Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wasallam shi yasa wani lokaci idan iyalin su suka ce mun ganka da wani sai ce kun samu kun ganshi awa ra'aitihi kin ganshi ta rasulullahi na ganshi ma'ana saboda kusantan shi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai wanda suke da safa'i irin sahabbai sai su samu su ganshi sai ce to ai zaka jibrilu ya kurki sala ala kulli halin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo ma mutane da sifofin su irin na mutane mina fusiku daga cikin ku amma wannan baya nufin mutum ya rika kallo manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kallo ana son kowani har bashariyar sa sallallahu alaihi wasallama ka rika mata kallo a cikin itsarin khususiyya kuma wannan shine addini duk sabanin wannan batani har bashariyan sa idon sa sallallahu alaihi wasallama sai ka tana cewa tanamu aini aina ya wala ya namu qalbi arakum min khalfi kama arakum baina yadayya idon sa sai ya zama yana ganin baya da gaba yana ganin a lokacin da ake kira farke da lokacin da ake kira bacci kai ƙari akan haka yana ganin ƙarshen duniya zuwiyat liyal ardu Allah yayi mun zumi na ƙasa gaba daya ba inda bana gani sallallahu alaihi wa sallama kai ƙari akan haka yana tsaye a nan duniya yana ganin lahira sallallahu alaihi wa sallama ana sallah a masallaci sai ya rika ya kai hannu zai dauko inabi daga cikin aljanna sallallahu alaihi wa sallama yana masallaci tare da sahabbai yana miƙa hannu cikin aljanna ya dauko inabin aljanna a idan da sallah sahabbai sai ya rasulullahi mun ga muna ana sallah ka ƙara gaba ka sa kafafu gaba kai gaba kaman zaka dauko wani abu sai ko mu ga ta dawo yace eh aljanna ne Allah ya kawo mun ita ina ganin ta muna sallah to karka dauka irin kawo wan television ko majiki dan na television ko majiki khayal imagination ne ba reality bane ko to haka sai ya kara da cewa shi yasa sai nan ga na tafi in dauko muku dabino cikin aljanna sallallahu alaihi wa alihi wasallama to har zan ciro sai kuma naga idan na ciro muku to in kuka fara ci ba zai taba karewa ba har abada to shikenan za a abbala aiki da kokari kenan sai ku zauna ba za ku hirata ba za ku noma ba za ku ci gaba da abinda Allah ya umurni dan kayan aljanna ne wurin wanda baya karewa ma indakum yanfadu wa ma inda Allahi batin baya karewa to saboda haka sai ban ciro ba kage yana zaune yana wato da zamani da zamani da lama sai ya rike gaya mana ga yanayin ya ga annabi Adamu kafin aiko annabi Adamu a wata duniya kafin wannan duniyan a da ake kira min awalinil amri ya ga annabi Adamu yana kewayawa cikin ƴaƴansa ya ga wane ya kalle shi ya ga annabi Dawuda ya kalle shi ya tambayi Allah wane ne wannan cikin jikokina Allah ya bashi labari gashi kaza ga shekarun da aka ware masa yace Allah ka kara masa daga nawa duka wannan sallallahu alaihi wasallama yana zauna a cikin Madina cikin sahabbansa kaga abin da ya gabata to kuma haka abin da zai zo ila ma la nihayata lahu ari akan haka sallallahu alaihi wasallama ba wai kawai zamanin ne yake gani na gaba ko lahiran abinda ba duniyan ba yake gani a'a ƙari akan haka da wanda yake zauna a nan tare da mutane sai lokacin ya koma ɗaya da yanzu da ranar tashin kiyama a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ce ma mutumin da yake zauna a nan ga ka zauna cikin mutane ga ka nan cikin wuta kuma ko ga ka zauna cikin mutane ga ka nan kuma cikin aljanna kaga da lokaci da zamani duk ma'anonin su a wajenmu sun tashi to haka komai nasu sallallahu alaihi wa alihi wasallama idan sa hannun sa sallallahu alaihi wa alihi wasallama sai kaji innal ladhina yubayyi'unaka inna ma yubayyi'una Allah yadullahi fawqa aydihim wa ma ramaita id ramaita walakinna Allah rama haka komai nasa sallallahu alaihi wa alihi wasallama Allah subhanahu wa ta'ala gashi yayi shi a sura irin sura na mutane a zahiri amma hakikan ma'anan sa to ma'ana daban ne da ma'anan na wadanaka saboda haka min anfusikum na'am a zahiri ga yanan an san mahaifinsa sallallahu alaihi wa alihi wasallama an san kakansa an san danginsa an san amma ma'anonin da ke kunshe da wannan jini da tsokan da fatan to ba irin na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ne nawa da naka jini ne da tsoka fitsari bawalin na ko naka najasa ne kazanta ne cuta ne na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama daban ne to haka dai komai idan zaka bi wanda ya shafi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a babin bashariyyan ma zaka sami khususiyya ce mare iyaka sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan kuma shine abinda dukkan sahabbai suka riska cikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa sayyidina Umar Allah ya kara masa yarda yace ga kanan dai a zahiri irin mu a zahiri da halitta irin namu amma a hakika kai daban da mu da ba kai aure ba sai irin ka ya rasulullah to da ba a sami dan adam da zai zama sirikin ka ko zai zauna da kai a matsayin iyali ba ko za ta zauna da kai a matsayin iyali ba da ba ka zauna ba sai da irin ka da ba a sami wani mutum wanda zai zauna da kai ba ya rasulullah saboda zahirin halitta na'am amma a haƙiƙan ma'anonin da Allah subhanahu wataala ya kunsar a wannan abu ne wanda ya wuce riskan dukkan mai riska da tunanin mai tunani to haka min anfusikum na'am cewa daga cikin ku ne daga tsatson ku ne a tsatson ku daya dangin ku ne ko min anfusikum cewa daga mafi tsada mafi daraja a cikin ku wato Allah subhanahu wataala bai gushe ba duk lokacin da aka ce mutane biyu sun rabu ko kabila biyu sun rabu ko dangi biyu sun rabu to sai Allah subhanahu wataala ya zabi wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai zo ta cikin su su zama su ne abin fifitawa akan ɗayan wato ba yanda za a yi tun daga annabi Adam har zuwa Abdullahi mahaifin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk wani wanda Allah ya zaba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama ta tsatson sa to ya fi duk sauran mutane a zamanin sa babu wani kaman sa da wani kaman sa to da shi Allah subhanahu wataala zai zaba wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya zama ta hanyar shi Allah zai kawo shi min anfasikum bi fathil fa'i wato da fathan fa'i wa qira'atul jumhur bi dhammi قال الفقيه القاضي ابو الفضل وفقه الله تعالى اعلم الله تعالى المؤمنين او العرب او اهل مكه او جميع الناس الاختلاف المفسرين من المواجه بهذا الخطاب ومن المواجه بهذا الخطاب اكون من wato Allah subhanahu wataala ya sanar da mu'minai laqad ja'akum dinnan shi mu'minai ake nufi a larabawa ake nufi a mutanen makka ake nufi a dukkan mutane ake nufi yace malaman tafsiri kowa sun yi fassara daban-daban wasu sun ce min anfusikum ana nufin ku mu'minai wasu suka ce a ana nufin ku larabawa wasu suka ce a ana nufin ku quraishawa wasu suka ce a ana nufin ku mutanen makka wasu suka ce ana nufin a dukkan mutane أنه بعث فيهم رسولا من أنفسهم يعرفونه ويتحققون مكانه ويعلمون صدقه الله سبحانه وتعالى يا أيكم من زور دقى تكينسو واندا سنسنشي واتنسنية أنان دعك نفي شيني سنن أبين دزي يومتين يئي سني أتكين واتنسنن ظاهر الرأيوة بامغانا سنن خصوصية سنسنشي كما عند الله سبحانه وتعالى يقول يعرفونه كما يعرفون أبناءهم أبناءهم كما عند سكسن آيانس سنسن شوى كما عند مكسني با عند من ذا الله صلى الله عليه وسلم يدنك تنبينس سنع تبتر و سنسن شي مي غسكياني سنسن شي مي أماناني سنسن شي مي چكن هنكليني سنسن شي دومين ودن ننصفو فين ديكا مؤهلاتني na manzanci kamar Allah subhanahu wataala yana shirya waɗannan sifofin a cikin riskan su mutanen makka da duk wanda suka yi mu'ashara suka rayu tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama domin idan aka aiko shi to ya zama ba su da kowane irin kokonto cikin gaskiyar sa wanda wannan shine abin da sayyidina abubakar radiyallahu anhu ya yi domin gaskatawa kala biyu ne akwai abin da ake cewa tasdiqi al-burhani akwai abin da ake cewa at-tasdiq al-mantiqi idan aka ce at-tasdiq al-burhani wani na gwada shi daya na gwada shi biyu na gwada shi uku ina da manyan dalilai na cewa ba zai taba fadin ƙarya ba na sami yaqini da natsuwan zuciya akan wannan misali saboda haka idan yazo ya ce maka duk abin da ya fada maka na labari to ba za ka auna wannan labarin a ma'aunin ya dace da hankali ko bai dace da hankali bane a'a za ka daura a ma'aunin shin wannan mutumin zai ƙarya ko ba zai ƙarya bane ina fatan mun fahimta wannan shine ma'aunin da sayyidina abubakar ya daura kissan isra'i akai tunda dai in kana qala in dai shi din da na sani ne wanda na rayu da shi tsawon shekaru uqut in shi din ne kuma ya fada to gaskiya ne wanda wannan shine gaskatawa na imani shine abin da ake nema kuma shine gaskatawa na imani akwai kuma gaskatawa na hujja cewa okay to zamu daura akan kokolwa akan ma'aunin hankali in ya dace mu yadda in bai dace ba to amma wannan gaskatawan na biyu kha'inin gaskatawa ne wato mayaudarin gaskatawa ne domin kokolwanwa akan ma'aunin kokolwanwa za a daura mu da muke zauna anan za a iya gaya mana magana kokolwar wani ta dauka kuma kokolwar ce kokolwar wani kuma ta ke dauka ta kasa riskan shi ko ba haka ba kuma duk kokwale ne na Zaidu ta dauka na Amru ta kasa dauka saboda haka ashe kaga kokwale mutafawita ne suna da bambanci cikin abin da za su riska saboda haka shi yasa za ka ga abu da yawa da kake inkarin sa kake ganin kawai shirme ne idan ka ƙara shekaru a rayuwa wato ka ƙara khibra in kana shekara 20 kana ganin wani abu shirme ne in ka kai shekara 40 sai ka ga a shi abin nan yana making sense abin da kila kana shekara 40 kake ganin sa ba zai yiwu ba in ka kai 60 sai ka ah abin nan fa mai yuyuwa ne saboda khibrarka da rayuwa ya karu ko ba haka ba haka ilimi kuma abin da da saboda karancin iliminka kake ganin ba daidai bane in ka ƙara karatu sai ka ga ashe yana da fuska na karbuwa haka za ka ta ƙara karatu kana ƙara karban abin da da kake ganin ba ya da hanyar da za a karbe shi ko wannan sanannen abu ne shi yasa zaka ga matasa in suka taso suna karatu ko suna karantarwa suna da zafi kwarai duk lokacin da suke ƙara Allah ya sa suna da rabo cikin ƙara bincike da ƙara ilimi duk lokacin da suke ƙara ilimi sai su rika ƙara ganin ashe abin da da muke gani ba daidai bane ashe yana da hujja ashe akwai wani waje na addini da zai karbi wannan ashe akwai wata fuska da za a iya fahimtar wannan الإمام الغزالي الله يكرمه مثل إرداد الرحمة يكي تشيوا شيء أقل واكو الحواس واتنهانيو إدراكي أي كتما دن أدم زي غاني ما يودراني أي كتشي دن أدم زي غاني ما يودراني سو راك با أدو غرا دسو وجن غاني جسكيا دا كريا سبو دا إنوانكا دا تشي غبانكا دا ذاك قرى مثل إدو na awa biyu zai ƙara tsawo amma idan ka ba zai nuna maka lokacin da ya ƙara tsawo ko idan ka ba zai nuna maka lokacin da ya ƙara tsawo ba a waje na ni da kai nan wajen fadan faradi ba komai amma a wajen wanda yake da microscope mai girma mai linka girman abu sau 100,000 misali zai ga halittu basu gaza mu ba cikin dukkan mukawinat wanda Allah ya halitta a cikin su suna rayuwa suna da rai suna girma suna mutuwa suna rayuwa a duniyoyin su a wannan faɗa din da muke ganin ba komai ko ba haka ba ashe abin da yasa kaga ba komai jihaz dinka ne idon ka ne da Allah ya sana'anta maka Allah bai halitte shi ta yanda zai iya ganin komai din ba to haka ashe kaga wannan ma'aunan ba ma'aunan da za a dogara da su bane ma'aunin da ake dogara da shi a cikin annabta a cikin abubuwa na manzanci shi yasa ban san ko anan na fadi ko a wani karatu daban cewa da yawa daga abinda sahabbai suka yadda da shi da imani da wanda suka zo bayan su mu yanzu muna ganin shi a aikace da yawa daga abubuwan da sahabbai a zamanin su suka yadda da shi da imani kadai wata rana ina karanta ihya ulumuddin na al-imam al-ghazali sai nage yana magana wannan ba ma kaga ba mu'jiza ba babin karama kenan yana magana shi ya gani Allah ya nuna masa ko a ru'ya ne ko a menene Allahu alam amma lokaci zai yi da kwalabe zujajat za su rika in ikasi ga juna suna dauke sakon da ke cikin juna kaga bluetooth kenan da su wannan waya da sauransu kwalba zai rika daukan sakon da ke cikin dan uwan shi kwalba suna daukan sakon juna ya faɗi wannan magana yanzu shekara 900 da ya wuce ko kusan 1000 Ibn Arabi ya taba magana aka ce inna safinata la tajri ala al yabisi aka ce jirgin ruwa ba ta tafiya a ƙasa yace shi ya ga wasu jiragen ruwa suna tafiya a ƙasa yana nufin manyan trucks aka ce ya bada misalin su ya zana sai zana motoci da taya hudu suna tafiya wannan magana shekara 100 kusan 700 da ya wuce ne ko 800 sai ya zana su yace shi ga abin da Allah ya nuna masa to wannan wali yake na al'umman manzon Allah wanda yake da masaniya akan takafan fara'ina hadaran fara'ina duk wanda ya karanta wani abu a ciki to zai gaya maka duk abin da dan adam technology dan adam ya kai yanzu na na'urorin tafiya sama da sauransu da jirage da makamantan wannan ba abin da mutanen habaran fara'ina ba su zana shi da dukka ba suna nan a zane shekara 4000 da ya wuce sun zazzana ga alaman wani kaman a ce kwale-kwale ko jirgi nan ga mutane ga yanda suke rayuwa a ciki ga har da yanda suke samun iska da yanda suke tafiya cikin faba ya aka yi Allah shine mafi sani Allah shine mafi sani to ala kulli halin abinda nake so in ce dai sahabbai sun gaskata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam at-tasdiqul burhani wannan mai gaskiya ne mun jarraba shi ba mu taba ganin rashin gaskiya tare da shi ba don haka duk abin da ya fada mun yarda in ba dan haka ba wanda zai zo ya ce maka yana zuwa maka daga sako yana zaune tare da kai yana ganin mala'ika da kai baka gani yana ganin masu kawo sakon da baka gani kaga ba abin da zai saka yarda da shi sai imani amma ba reasoning ba wato at-tasdiqul mantiqi shine reasoning abin da yake damuwa da yawa daga wanda suka bace kuma sannan har su philosophers wanda ba su yarda da Allah ba idan suka yi ta karatu a ƙarshe suna kaiwa su gaya maka mun kai wata ƙololuwa da muka gane cewa akwai wata kuwa za su rasa sunan da za su kira ta wasu kan sun ce mata al-aqlul fa'al wasu ce mata al-aqlul awwal wasu ce mata al-aqlul mutakhir wasu sunaye daban-daban dai har su Einstein da ya kai ƙololuwan bincikensa a ƙarshe ya kai ya ce ya gane akwai kuwa ta Allah wanda take wajen uwa na dan adam bai iya gano kalman Allah ba amma dai kuwa wacce tafi ƙarfi akan dukkan kuwan da hankali da kokari da ƙarfi da dukkan abin da wata yake wanda take daga metaphysics wanda take sahara wannan kaunti to su can suke karewa kai saboda ni'imar Allah gare ka sai ya sa ka fara daga nan wajen kai wannan wahalan Allah bai jarace ka da shi ba wannan wahalan kokarin reasoning din dan ka isa zuwa ga haƙiƙai sai Allah ya sa kai daga inda suke tukewa din ko kamar yadda al-Imam al-Fakhr Razi ya faɗa lokacin da yazo rasuwa yace gashi zai yi mutuwa irin na ajaiz ko ya gama binciken ya gama falsafan ya gama karatun a ilimin sanin Allah a falsafa da hujjoji da nazariyat da menene yace amma a ƙarshe abin da yake nema ya samu yayi mutuwa irin mutuwan tsohuwa wacce ba taba karatu ba ta san baki ta dama ko ta hagu ma ake karanto shi da irin wacce aka nuna mata shi aka ce mata ga wanda zai baki hujja 1000 akan samuwan Allah tace miskini shakka 1000 ne a zuciyarsa amma me ya hada Allah da hujja Allah ai ya fi karfin hujja to wannan fin karfin hujja shine burhan ne ya lokaci ya'rifunahu wa yatahaqquna makanahu wa ya'lamuna sidqahu wa amanatahu fala yattahimunahu bil kadhibi wa tarkin nasihati lahum likawnihi minhum wa annahu lam takun fil arabi qabilatun illa wa laha ala rasulillahi wiladatun aw qaraba yawancin hadisan da suka zo sun zo lam takun fi quraish qabilatun illa wa lahu sallallahu alaihi wasallam minha wiladatun aw qaraba to zai yi hadisan sayyidina abdullahi ibn abbas daga as-sadi to zai yi su din ne ake nufi amma an yi amfani da al-arab a wannan wajen wato dai wannan wajen akwai magana da yawa muhimmai kwarai da gaske wato wanda suke sawa a yarda da mutum saboda mu'ashara da shi wa huwa inda ibn abbas yace wannan hadisin yana cikin riwayan ibn abbas Allah ya kara masa yarda wa ghairihi yace ma'ana qaulihi ta'ala illa al-mawaddata fil qurba ma'anan cewa wato wajen ibn abbas fadin illa al-mawaddata fil qurba abinda ake nufi da shi وكونه من اشرفهم وارفعهم وافضلهم على قراءه الفتح هذه نهايه المدي واتن cewa illa al mawaddata fil qurba قل لا اسالكم عليه اجرا الا الموده في القربه abinda Allah subhanahu wa ta'ala wannan ayar take nufi shine ba lada nake tambayan ku ba sai dai ku so ni saboda zumunci ku yi biyayya ku karba saboda abinda kuka sani na gaskiya na da abinda na gino akai da kuma zumuncin da ke tsakani na da ku wannan sai ma Abdullahi ibn Abbas yayi wannan fasara wasu kuma suka ce a illa al mawaddata fil qurba a kyautata mu'amala da mazumuntan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a so iyalan gidansa a so danginsa a so duk wanda ya hada wani nasab ko sabab da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam saboda wannan nasab da sabab da ya hada da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa kaunihi min ashrafihi ba shi kansa ba wato danginsa ma sune ashrafuhum sune mafi daukaka mafi girma wa arfa'ihim mafi daukaka wa afdalihim mafi fadala ala qira'atil fath wato an karanta da qira'an fath min anfasikum din to saboda haka wadanda manzon Allah dangin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai da muka ce a banu hashim a cikin quraish su suka fi haka duk in kana tafiya wato dangin da Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ciki to zaka samu su suka fi banu al-muttalib a cikin banu hashim su suka fi dan abdullahi bai da yaya shi kuma shi yafi a cikin banu al-muttalib gaba daya wato inda aka rabu dai zaka samu a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo min afdalihi hadhihi nihayatul madhi wato wannan shine kololuwan yabo thumma wasafahu ba'du بأوصاف حميدة وأثنى عليه بمحامد كثيرة من حرصه على هدايتهم ورشدهم وإسلامهم وشدة ما يعنتهم ويضر بهم في دنياهم وأخراهم وإزته عليه ورأفته ورحمته بمؤمنيهم قال بعضهم أعطاه اسمين من أسمائه رؤوف رحيم ومثله في الآية الأخرى قوله تعالى to ala kulli halin wannan dai da yawa zamu sami inda zamu tsaya sauran zamu ci gaba daga baya in Allah ya bamu iko wa afdalim ala qira'atil fath ni hatul madi sumu wasufu bi awsafi ma tasannan Allah wato a can cikin ayar laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittu nan ma malamai sun yi masa fasara biyu ko fiye da biyu ma amma dai mafi shahara fasara biyu fasaran shi Abdullahi ibn Abbas radiyallahu anhu ma wato min an laqad ja'akum ana nufin ku al-arab ko ku quraish saboda haka azizun alayhi ma anittum ana magana ne akan ku quraish ko ku arab saboda haka kaga anittum zai zama dalaltum wato in kuka zama kun bace kun bar kan hanya wannan abin yana mashi nauyi yana mashi wahala ya zama wato wani ya bace ya bar hanyar Allah duk da bai inganta ba hadisin bai yahude amma zamu yi istinasi da shi anan ko wanda aka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya miƙe ya shiga wani hali da aka zo wucewa da janazan wani bai yahude aka tambaye shi ya rasulullahi lafiya yace nafsun falatat minni ila nar yace rai ce ta kubuce min ta tafi wuta in amma ko da wannan hadisin bai inganta ba hadisin khadimin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya inganta ko wanda yaran nan da yake hidima a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama sai ya shiga cikin yanayin rashin lafiya kaman yana shirin rasuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi da sauri ya je ya dinga neman yaran ya karbi kalmar shahada yaran yana jin nauyi in manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce qul la ilaha illallah kalimatan ashfa'u laka biha indallah sai ya waiga ya kalli baban shi baban shi ba yahudi baban sa ba yahudi amma a ƙarshe baban yace masa ati abul qasim ba yahudi amma yace kai biyayya ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kai masa biyayya kira kaga ba wanda yake son da a kaida kaman uba to amma duk da haka kuma yana wannan halin shi ba yahudin da kansa yayi iktirafi addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ho dinin najah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito yana cewa alhamdulillahi alladhi anqadhahu minan nar so da haka dai nafsun falatat minni ila nar zai ya istinasi da ma'anonin sa da wannan so da haka azizun alaihi ma anittu in aka ce kuna kan bata yana mashi nauyi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana mashi nauyi ku zama kafinku ya zame kun tafi zuwa ga halaka saboda yanda yake rahmatan lil alamin rahmatan lil alamin wato rahma ne ga dukkan halitta saboda kai ina son ya tsirar da dukkan halitta zuwa shiriya zuwa ga rahmar Allah subhanahu wataala malamai suka ce wannan ma shine dalilin istighfarin sa da yake cewa innahu la yughannu ala qalbi wa inni la astaghfirullaha fil yawmi 70 marratan dinnan wannan shine dalili saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana son ya shiryar da dukkan halitta to shi kuma shiryar da dukkan halitta yana sabawa da hikimar Allah ta halitta din dole fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'i dole wasu su tafi zuwa shiriya wasu tafi zuwa bata dole a sami wuta ta sami abinda za ta bauta wa Allah da shi ko yauma naqulu li jahannama hal min talati wa taqulu hal min mazid ko dole wuta ta sami abinda za ta bauta wa Allah bautan Allah ita ce kona masu saban Allah dole kai wannan ibadan ita ma dole sunayen Allah al-muntaqimu al-jabbaru da sauran su dole su sami wajen tanazzul ko da ma'anan ba cikin sunan Allah al-mudillu amma Allah shine mai shiryarwa mai batarwa to haka ma'anan sunan dole shi ma ya zama yana da wajen da zai tanazzul ko to wannan yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake jin damuwa akan wani zai shiga wuta cikin al'umma shi yake wa istighfari tunda damuwa ne da kaddaran Allah ina fata an fahimta damuwa ne da abinda Allah ya riga ya zartar da shi to sai ya istighfari akan wannan damuwan da yake yi sallallahu alaihi wa alihi wasallam akan cewa za a sami wanda zai tafi wuta sallallahu alaihi wa alihi wasallam to azizun alaihi ma anittum harisun alaikum to in kuma an fassara shi ku mu'minai azizun alaihi ma anittum ma sha'al mu'min kamar yanda yazo a riwayan Qatada to ma anittum duk abin da zai wahalar da ku kamar da yanda yazo a riwayan sallah ko yanda ya dinga komawa sallallahu alaihi wasallam sai da aka mai ribiyar haka duk wani abu inna ma bu'ithtum muyassirin wa lam tub'asu mu'assirin ya abu inna ma bu'ithtum mubashirin wa lam tub'asu munaffirin yassiru wa la tu'assiru bashiru wa la tunaffiru ko ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين امرين الا اختار ايسرهما ما لم يكن اثما افتان انت اتريد ان تكون فتانا ده sauran makamantan wannan na dai taysirin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam azizun alaihi ma anittu duk wani abu wanda zai zama da wahala shi yasa malamai suka ce duk in kaga mashakka da wahala to ba addinin Allah bane duk in kaga wahalarwa to ba addinin Allah bane domin addini ya ginu akan saukakawa ne akan saukakawa sai dai abin da kai zaka ganshi kaman wahalarwan a idanka amma a hakikan sa ba wahalarwa bane akwai abin da saboda fitan dan an ce wahalarwa anan wahalarwa ga mutumin da yake kan fitra ta dan adam ta hakika fitratullahi allati fatara an-nasa alaiha to wanda kuma ya karkace daga wannan fitra sallah biyar ma wahala suke mashi ya tashi ya raka'a biyu ma wahala yake mashi wannan ba wahala ne ke tattare da sallan ba a'a barin sa da fitra din ne ya sa mashi jin wahala wannan maganar sa daban ina fatan mun fahimta amma duk abin da yake asali addini ya shar'anta shi to zaka samu akwai saukakawa a ciki zaka samu addini bai yadda da tsanantawa ba ita shine haruriyya ko wanda zaka ji sayyidina umar yana a haruriyun anta ko da'hu fa innahu haruriyun Allah ya taimake mu ina ganin zamu hakura haka nan zamu tashi ranan asabar in Allah ya sa muna nan daga abin da ya rage a gaba yusi hidayati murshidi wa islami wa shiddati okay to wa asna alayhi bi muhammad kathira to zamu tashi min hirsihi ala hidayati insha Allah zamu bar abin da ya rage na lokaci domin tambayoyi ya kamata mu kai karshe amma dai karshen fakra din amma ba damuwa mu tafi a hankali din Allah ubangije mana albarka abin da yake sa na idan akwai tambayoyi guda 1 2